快些啊，快些，走到海呀美酒。
Yarashin ta yi akan bar araha, Salo Garba ne daga nan birnin Washington DC ke gabatar muku da shirin. Jama'a assalamu alaikum. Yau za mu kawo ƙarshen firarmu akan takaddamar kasuwanci tsakanin China da Amurka. Masananmu Aladi Suleiman Bello da Dr. Lawal Habib Yahaya za su bayyana mana irin hoɓasan da ya kamata gwamnatocin jihohi da 'yan kasuwansu su yi domin tattalin arzikinsu ya haɓaka. Jama'a sai a biyo mu domin jin ƙarshen firar.
Alhaji Suleiman Bello, ga dakta ya ce fa ba za ku iya ku kaɗai ba, amma sai wani ke ganin kamar kuna da ƙungiyoyi da hukumomin ko kuma hukumomin da kuke hulɗa da su na ƙasashen duniya. Misali, ba wata kafa da za ku yi amfani irin wannan kamar international connections da ake faɗa, misali ku ci gajiyar wannan abu kafin ma a kai ga cewa tunda watakila za a kai wani mizani da ƙasashen biyu za su gane cewa ya kamata mu sasanta.
Eh, akwai kaga misali kamar akwai chamber of commerce, akwai manufacturer association of Nigeria, these are all about the scale da alaƙoƙi da irin su yanzu kamar ita chamber movement is the world over, kowanne gari akwai. So this about is one da za a iya yi mu'amala su a samu a cigaje wannan abu. Kasan shi wannan yakin wato abu ne na fuska biyu kamar for Nigeria. Implication for Nigeria shi abubuwa ne guda biyu. Kasan foreign reserve ɗinmu yanzu na Nigeria 90% a dala yake.
Kashi 90 bisa ɗari.
Sannan kuma kamar kashi 4 ko kashi 5 yana da yawan biyar ko kuma suna wani abin nan. To kasan yanzu idan aka samu wannan matsalar ta kaddamar da abin nan, kasan Najeriya za su iya daga nasu inda America take kashi 90 a ce misali yamma ne ko da kashi 40 ya dauka, kaga su sun ragu. So kowa zai so ka ajiya
da
kudin sa. To idan America suka yi tsawancin yaki, abubuwa ne za su sa ta fuska guda biyu. Mu da wasu irin mu za su iya tunda aka lasu su koma Raymond B. Wanda kaga wannan magana da ake tsakanin Najeriya can maganar currency exchange a yan juma'a ana yi. Amma yanzu a wannan shekarar watan hudu da wannan shekarar aka sani a gaiman nan. Me yasa tun da ba a yi ba? Saboda da a yi babu na, amma yanzu abin ya yi zafi sai suke neman mafita. Kaga su China suka kanda garki suka sani a wannan agreement nan. Saboda China su ne largest exporters of commodities a duniya.
Su suka kowace kasa fitar da kasashe kayayyaki.
To kuma a Najeriya China ita ce abokin hudunmu ta farko, kuma mai binta sun ce America. Inda America suka fi su sun fi su ƙarfi, misali samun matsali kamar mai ne muke ba a America, kuma shi abu ne mai jan kuɗi da yawa, amma kayayyaki masu yawa kuma sun birka China. So shi yasa China sun ɗara su to ai ba America ba su wannan abin ya canja ba. Misali yanzu gap din da yake tsakanin America da abin nan ya ce ya karu, su export din su ya reduce. So idan kamar da ya ce zawarcin mu za a yi, to amma sai mun yi takun. So idan muka yi kuma 'yan kasuwa suka yi da kungiyoyin 'yan kasuwa wanda suke da capacity da know-how da za su iya fita su nemo abokan hurɗa a kungiyance ina ga za a yi samun nasara.
To amma watakila ko da a kungiyar ne wani zai ce kuma akwai musbatin tunda alaka ce ta ƙasa da ƙasa, an ce sai wani lokacin wasu al'amuran sai gwamnati ta saka hannu. Baka ga har yanzu dai ana buƙatar misali shigowar gwamnati misali?
Ai yanzu idan ka tashi daga za ka je China kai hulɗa, ai Najeriya embassy tana nan, ita za ta zama muku gobe ce. Ai shi ne gwamnati. Yanzu in za ka tafi ka je kai wannan hulɗar ko karama ce, yan basu suna buƙatar ka sanar da su kuma ka san sai suna ciki. Saka dole kamar shi yake za ka organize private sector zai zama murhu ne da gwamnati da organize private sector da su kuma waɗannan mutane na waje. Ai ba za ka iya wani abu ba gwamnati ba, ai gwamnati ita ce jigo, kamar mutum ne a ce zai shigo maka da abu gida, ai sai haka dama.
To kamar yadda ɗazu muka faɗi ƴan kasuwa suna da ɗumbin ƙalubale na farko, kawai tsari ne na zama marina musamman mu a nan arewa misali za ka iya cewa, sannan kuma gashi ɗazu kai mana bayanin cewa akwai ƙarancin tallafi da sauransu. Har yanzu dai kuma karancin wannan wato zaman murnar ya sa da yawan daga cikin an kasu mu da suna da kuɗi a hannunsu amma ban san alfanin irin waɗannan cibiyoyi naku na kasuwanci masana'antu ba na cikin gidan ma ballantana na ƙetare ya kake ganin koda su waɗannan cibiyoyin sun shigo ciki ɗan kasuwar da tunda dama dai su dai muke so a ce misali a ƙarshen ƙarshe da su da ma waɗannan bayan kasuwa ba sun amfana da wannan tsari ya za su ci gajiyar wannan yunkuri misali na ƙungiyoyinku misali
kasan ga ta gaskiya akwai na kaso wajen ilimi na zamani shi kuma kasuwanci na zamani yanzu gaskiya sai da ilimi na zamani saka kira shi da cewa waɗanda suke da harka suke da tunanin yin abu su nemi ahalin abin su yi da su in baka sani baka tambaya gani suke gaba da yawa su da ganta kamar irin wannan ungiyoyi ba su da amfani amma suna amfani kwarai da gaske yanzu idan ka shifta waje za ka yi harka na san wani dan kasuwa a nan a baya wanda ya je zai siyo injina wajen shekara 20 da wani abu suka wuce kasancewar shugaban chamber of commerce na Kano yana garin da ya je wajen meeting dinsu ya sauka masa abubuwan da yawa so kamar waje daga an ce kana misali irin kungiya kamar Professor Association of Nigeria ko kuma chamber of commerce wato ana ganin cewa kai sahihin dan kasuwa ne sahihin mai masana'anta ne amma kawai ka zo su kawai ka ce kawai ka zo kamar kuma in Najeriya ta kaurin suna wajen abubuwa na rashin kirki
na
almin dahana ba kowa zai ma'amala da kai ba saka dole su kungiyoyin su fita su wayawa da yan kasuwa kai yan kasuwa kuma su ba da dama a waya musu da sanin kuma su fita cikin wannan harka dan su fahimce ta dan kuma su samu sauƙin wannan abin
wai to tunda magana na an dade ana yin ta kuma watakila ku a matakin ku ko dai na jiha ko na tarayya da kuke harkanan ta Nasima kuna da bayanai ko rahotanni irin waɗannan akwai wani yunkuri da kuke ne a hannu daya ku wayar da kan yan kasuwa ko ku ankarar da su a ɗaya hannun kuma ku ankarar da gwamnati
ana yi ai kullum za ka ci a cikin ba kuma sana bitin da gwamnati sa'ama da gwamnati ka kuma ai tsohon shugaban chamber ne ma yanzu yake commissioner masana'antu a Kano sai haka kaga shi ya fahimci yanzu ya shiga kowane bangare saka kalubale yana kansa ya hada wannan abin nan ya fahimci da kowa saboda kowa zai saurare shi saboda yanzu komai ya kare akan teburin sa saboda haka aikin shi ne babban shi ne aikin irin kungiyoyi kamar irin samba kuma shi ne ya su an karar da mutane akan irin wannan abin ko baka so ba a bi ka duk inda kake a je a gaya maka a ko daga radio ne ko a jarida ko a rubuce ko a zo physically kanka a gaya maka abin da ya kamata kai shine kaza idan kai ba haka ne kake ba yanzu wanda yake da masana'anta in ya rufe ai ba kansa kawai ya rufe ba cutuwar wasu ma sai ta fi cutuwar da zai yanzu mai ka dauko dala miliyan 10 ka ce ka zuba ka abin sai ka shekara 20 baka abin dinta ba amma idan ya zuba ta a account da tun da naira yake ci inda shine akan kansa da iyalinsa ai sai mutum bai su kare ba saka abu ne na taimako ba banda samun kudin abu ne kuma na taimako na taimakon kansa da taimakon al'umma yan uwa da sauransu saka abu ne da in ma ba ka da hangen ma da kungiyar da gwamnati ya kamata ta nusar sheka sai kai mun san muna karin tarihi a 60s and 70s a gari kamar Kano da yawa da suka yi masana'antu gwamnati ta ba su kuɗi ta ba su bashi haɗin ruwa kaɗan kuma aka ba su fili kyauta kuma aka musu abubuwan da suke bukata saka haɗin kan dole a yi shi mu kuma kanmu yan kasuwa da patwari wanda muke kamar wannan kungiyoyi dole mu tashi mu ankarar da mutanenmu dan yanzu akwai wanda misali yanzu za ka ga cewa yanzu bari mu maka misali yanzu kamar a ce da mayafin da yanzu kawai kamar Kano a ce ana samun mutum akwai miliyan 15 a ce matan da suke Kano kawai su miliyan 5 ne a ce kowace mace a rana ta dauko mayafi ɗaya ta dora nawa ne ba mashin da ba ta dan kwali guda uku ko huda a ɗakin ta amma ce wannan suyawa muke muna kawowa so haka the market is there so ya kamata mu exploit din ta ya za mu yi shi ne ya zo mu sana'anta wannan abin nan mutane za su iya kawo mana machine da takardar expertise mu ko muna da market da resources da za a yi wannan abin
yau dama abin da ke so in dan kara magana kina wai abin da baya ga waɗannan kalubale na infrastructure da ake magana muna kula ƙwararrun da za su iya sanarwa sana'antarwa ƙwararru misali injiniya da masana
akwai ƙwararru amma ba su ishe mu ba amma duniya yanzu abu da take duk wani bandi kwalaran da kake zaka iya samu shi kuma zai zo yayi aiki wani ma sai baka aiki bai zo nan ba
da kuma wai a ƙarshen ƙarshe wacce rawa gwamnonin jihohi za su taka akan wannan batu ne misali baya ga ita rawar gwamnatin tarayya da ka ambata mana a baya
to gwamnoni ya kamata su gane cewa akwai manyan kungiyoyin ƴan kasuwa a jihohin su suna buƙatar tuntuɓar su ba wai kawai a zaman zamantakewa da bukukuwa ba hatta a wajen tanadin kasafin kuɗi ya kamata a saurari ƴan kasuwa da ra'ayin su domin a ga me ya ci gaban kasuwanci wani irin haraji za a sa musu menene zai iya taimakawa kasuwancin su domin su kansu jihohin sa'ar su da nasarar su da ci gaban su ya danganta da yadda kasuwanci ya bunƙasa domin samun mutane aikin yi ya danganta da yadda kasuwanci ya bunƙasa domin samun zaman lafiyar kasar jihar ita kanta a ɗaya biyu yaran da suke ragaita da marasa aikin yi sannan bunƙasar kasuwanci da ci gaban sa shi ne zai dada bawa su kansu jihohin nan kuɗin shiga ba tare da suna ɗaukan hula a hannu suna zuwa wajen gwamnatin tsakiya bara ba
nan zan yi sallama da ku sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu ku sake jin mu da wani sabon shirin a madadin da waɗanda kuka je muryoyinsu da Solomon Abo da Chubahiro Delene da suka shirya mana sauti ne Salo Garba ke cewar ku huta lafiya
kuɗinka ka sha wuya ka sami kuɗinka to je ka kashe su da hanya mai